بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما يجلب الرزق وما يمنعه وما يزيد في العمر وما ينقصه. ثم لا بد لطالب العلم من القوت ومعرفة ما يزيد فيه وما يزيد في العمر والصحة، ليتفرغ طالب العلم للسعي إلى غرضه. وفي كل ذلك صنفوا كتبا فأوردت ها هنا بعضها على سبيل اختصاري.
فصل فيما يجلب الرزق. wannan shine fasali na karshe a cikin wannan littafi namu mai albarka, wanda malam zai tattauna a cikin sa dangane da abubuwan da suke janyo wa bawa arziki, abubuwan da idan bawa ya zamanto ya kula da su, ya ba su muhimmanci, yana aikata su, za su janyo mai arziki ya dinga ganin Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya mai albarka ga abin da ya bashi na dukiya, ya dinga cin moriyar rayuwarsa wajen aikata ayyuka na alkhairai. Wama yamna'uhu, da kuma abubuwan da suke hana zawwal arziki. Idan ya zamanto bawa yana aikata waɗansu abubuwa, to zai dinga dannewa kanshi albarkar rayuwarsa. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi na arziki, ba zai dinga ganin kanshi ba, ba zai dinga ganin amfaninsa ba. Wama yazidu fil umri wama yanqusu, da kuma bayani dangane da abinda yake kara wa mutum albarka ta rayuwa. Ya zamanto mutum ya yi shekara 40, amma ayyuka na alkhairai da cin moriyarsa da za a yi ta fita wani ɗan shekara 80. Wama yanqusu, da kuma abin da yake ragewa albarka ta rayuwa. Zamanto gashi nan ya rayuwar da aka yanka mai zai shekara 50, amma bai gudanar da komai ba, bai wani kataɓus ba a cikin wannan shekaru nashi. Malam yace thumma la budda li talibil ilmi, sannan kuma ba makafa ga dalibin ilimi, dole ne ga dalibin ilimi, min alquti, daga abinci, saboda ya samu karfin gwiwa da cin wannan abincin wajen yin karatu, hankali kwance wajen yin karatu a nitsi. Idan ya zamanto mutum yana jin yunwa, yunwa ta mai balbalin bala'i bayan da za a yi karatu kamar yanda yake so, zai fara karatun cikin shi yana ta kurru-kurru ba nutsuwa da sauransu. Amma in ya zamanto ya ci abinci gwargwadon yanda zai meke gadon bayansa da shi, sai ya zamanto ya samu damar yin karatu a nutsi, hankali kwanci. Wa ma'rifati ma yazidu fihi, sannan kuma ba makafa ga dalibin ilimi ya san abin da zai dinga kara mai wato hanyoyi na samun abinci. Saboda a kullum idan mutum ya zamanto yana samun hanyoyi na zawar abinci, ya gulgudan yanda zai dinga samun hanyoyi na zawar abinci, ya gulgudan yanda nutsuwar shi za ta kara zo mishi, ya zamanto ya samu nutsuwa, ya bayar da hankalin shi wajen karatu din. Wama yazidu fil umri, da kuma abin da zai dinga haɓakawa mutum rayuwarsa, Allah ta'ala ya kara mai albarka cikin rayuwarsa, ya zamanto rayuwar shi ya yi ta rayuwa ce wanda cike man'imciya. Waɗannan shekaru da Allah ta'ala ya kaddara zai yi a duniya, shekaru ne wanda suke cike da alkhairai, shekaru ne wanda suke cike da albarka. Wasihati, da kuma abin da zai dinga kara mai lafiyar jiki, abubuwan da idan yana aikata su zai dinga jin jikinsa a kullum da lafiya, ba shi da matsala. Ya tafarraga dalibul ilmi, saboda dalibin ilimi almajiri ya kadaita, lissa'i ila garadihi, zuwa ga wato saboda yin tattaki zuwa ga bukatar shi. Saboda dalibin ilimi ya zamanto ya samu faraga, ya samu damar ya kalkade zuciyar shi daga komai face dai saboda neman ilimi. Wa fi kulli dhalika sannafu kutuban, wato cikin dukkan waɗannan abubuwan game da abin da ya shafi neman abinci, hanyoyi wanda za su kawo maka hanyoyi na samun abinci, da kuma abin da ya shafi. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Da kuma abin da ya shafi abubuwan da za su dinga haɓakawa mutum rayuwarsa da sauransu. Sannafu kutuban, malamai sun rubuta littattafai a wannan ɓangare. Malamai sun yi rubutu mai kyau a wannan ɓangare. Fa'auratu hahuna ba'adaha, malam ya ce fa'auratu ba'adaha, na koro da sashe daga cikin maganganu na malamai hafuna a wannan gurin ala sabili likhtisar, wato akan hanya wanda take ta takaitawa, ba dan wai dukkan abin da malamai suka rubuta bane na kawo, saboda wannan littafi littafi ne mukhtasar. Idan muka ce za mu yi bayanin komai a ciki keke da keke, sai ya zama to littafi ne mai girma, mun fita daga wato gebin inda muke so mu yi magana akai. Na'am.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد البدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر فإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ثبت بهذا الحديث أن ارتكاب الذنب سبب حرمان الرزق خصوصا الكذب فإنه يورث الفقر يورث الفقر.
نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, manzo Allah ya ce la yaruddu alqadara, ba abin da yake mayar da kaddara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala illa du'a'u, face dai addu'a. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wani abu na rashin jin daɗi zai samu bawa, to ba abin da yake mayar da wannan kaddara din sai addu'a. Da ya zama to bawan Allah musulmi ya nanace da yin addu'a, yana ta kaiwa kokon barashi zuwa ga Ubangiji safiya da marece, dare da rana, da kowane lokaci ya san Allah ne mai akwai, kuma shi ne mai bayarwa, shi ne mai bayar da kariyar da ba wanda ya isa ya zo maka ya shige ka, to idan yana wannan addu'a, abubuwan da Allah ta'ala ya kaddara zai same shi, za su same shi na bala'i, to abin sai ya same shi na bala'i. Amma kuma Allah ta'ala ya arzuta shi haƙuri mai girma, ta yadda ba za ma ka gane cewa wannan bala'in ya same shi ba, sai ya zama to ya tashi wajen nutsuwar shi da hankalin shi da tafiyarsa da komansa, ba abin da za ka gane cewa wannan mutumin bala'i ya same shi. Amma inda a ce mutumin da baya addu'a, rabin wannan musibar da ta samu wannan mai addu'ar za ta iya jiyata shi, za ta iya sawa ya fita daga hayyace shi, za ta iya sawa hurhura ta kunno mishi, zai iya sawa abubuwa kaza ya same shi, saboda baya addu'a. Za Allah ya ce wala yazidu fil umri, sannan kuma ba abin da yake kara wa mutum albarka ta rayuwa, ya zama to ya samu rayuwa mai albarka, rayuwa nutsatsiya, illa albirru, face dai aiki na alkhairi. Idan ya zama to mutum yana aikata ayyuka na alkhairai, yana ibada bangaren abin da ya shafi salloli na lokuta guda biyar din nan, yana kokarin bayar da su kamar yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya koyar da sahabbai, sannan kuma bayan su yana kokarin yin nafilfili daidai gurgudu, haka yana yin azumi na farilla da nafila da sauransu, to sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zama to ya sa wa rayuwarsa albarka, ya zama to kullum yana cikin ayyuka na alkhairi. Sannan kuma idan ya zamanto yana sadar da zumunta, sadar da zumunta wanda yana ɗaya daga cikin sabubba wanda suke sawa Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwar bawa albarka, ya zamanto yana cin rayuwarsa, yana cin albarkar rayuwarsa, haka manzo Allah ya faɗa man ahabba an yusada lahu fi rizqihi wa yusa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu, duk wanda yake so Allah ta'ala ya yalwata mai arzikinsa, ya zama to abinda Allah ta'ala zai arzuta shi, ya zama to Allah ya sanya mai albarka, sannan kuma a jinkirta mai cikin rayuwarsa, ya zama to an sanya wa rayuwarsa albarka, to shi ne dinga sadar da zumunta. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa innar rajula la yuhramu rizqa, hakika mutum lalle ana hana mai arziki, ana hana mai moruwa da arzikin da Allah ta'ala ya bashi ba don komai ba, bizambi yusibuhu, saboda laifi da yake aikatawa. Idan ya zama to bawa yana ta bargaza, yana ta shekewa ayarsa yadda yake so, shikenan gashi nan da arzikin, amma kuma Allah ta'ala ya hana mai moruwa da wannan arzikin, hankalin shi ba a kwance ba, shi ba a nutsa ba, iyalin shi ba jin daɗin sa suke ba, iyayen shi ba jin daɗin shi suke ba, ƴaƴan shi ba jin daɗin shi suke ba, amma kuma gashi nan da dukiyar, sai ya zama to arzikin nashi bai tsina na mai komai ba, wannan arzikin nashi bai janyo mai mutunci da karamci da kima idan mutane ba, saboda ya rena mutane, yana ganin kowa ba bakin komai ba, to laifi da bawa yake aikatawa imma na zajin mutane na cin mutuncin su, imma na dara, imma na shaye-shaye, imma na waɗansu abubuwa wanda addini na musulunci yana Allah wadai da masu aikata irin waɗannan ayyukan, sai ya zamanto wannan wadata tashi bata jayo mai komai ba, face sai tsiya. Ya zamanto gashi da arziki, amma kuma Allah ta'ala ya cire albarka cikin wannan arzikin nashi. Na'am. Sabata bi hadal hadith. Al-Imam Zarnuji yace ya tabbata bi hadal hadith, da wannan hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, annartikabaz zambi, wato haƙiƙa aikata laifi, sababu hirmanin rizqi, sababi ne wanda yake sawa Allah ta'ala ya hana bawan shi arziki. Idan mutum yana so ya samu arziki, shine ya rage aikata ayyuka na sabo, ya rage lalata, ya rage guluma, ya rage hasada, ya rage kaza, ya rage kaza, sai ya zamanto hanyoyi na alkhairi suna ta budu mishi, sai ya zamanto hanyoyi na alkhairi suna ta zo mishi ta inda ba baya tunani, bai taba tunanin cewa wani zai zo ya nemi shi su yi mu'amala ba, saboda wani abokin shi ma ya tafi ya nemi su yi mu'amala, ya ce baya bukatar mu'amala da shi, amma shi wannan wanan da ake so a yi mu'amala da shi, shi zai tattake zuwa har gidanka, ce yana so ku yi mu'amala da shi. Sannan kuma Allah ta'ala sai ya sanya albarka cikin wannan mu'amala taka da shi, ana tunanin ba za ku wanye lafiya ba, kullum sai dai abin da ya ci gaba ma. Ya zamanto inda sai ku yi sati da kai da shi ba ku haɗu ba, har a ga cewa ya mamayo fadar shi kowar gidanka. Sannan kuma irin abubuwan da kake so din Allah ta'ala ya ce da sashi ya dinga yi maka. Saboda abin da yake cikin zuciyarka na alkhairi, gaskiya da rukun amana, da kuma kiyayewa abin da ya shigo hannunka. Sai zaman to cikin dan lokaci kankane ka yi abin da mutane da yawa suke tunanin a rayuwarka ma ba za ka iya yin sa ba. Na'am. Khususan al-kadiba, wato aikata laifi sababi ne wanda yake janyo wa mutum haramcin arziki, musamman ma ƙarya. Idan ya zamanto mutum maƙaryaci ne, to shi kuma da shi da arziki sun yi kama hannun riga. Saboda ƙarya laifi ce wanda take mai girma, ma'aiki alaihi salatu wassalamu duk yanda yake ganin ƙimar mutum, idan aka ce mai wannan maƙaryaci ne, shi kenan ƙimar shi ta zube a idansa. Saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce, alaikum bisidiki fa inna sidika ya hadi ila albirri, wa inna albirra ya hadi ila aljanna, wa inna arrajula la yasduqu wa yataharra sidika hatta yuktaba inda allahi siddiqan, wa iyyakum wal kadhiba fa inna al kadhiba ya hadi ila alfujur, wa inna alfujura ya hadi ila annar, wa inna arrajula la yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda allahi kadhaban. Saboda ƙarya ɗaya ce daga cikin ayyuka wanda suke nuna wa mutum hanyar wuta. Ƙarya ɗaya ce daga cikin tadodi wanda suke sa wa mutum ya zamanto lalatacce. To idan ya zamanto mutum maƙaryaci ne cikin mu'amalarsa, zai zamanto ya hana wa kanshi arziki. Saboda duk wanda kuke mu'amala da shi ya gane a cikin mu'amalarka da shi akwai ƙarya, akwai yaudara da sauransu, zai daina mu'amala da kai. Shikenan dan alherin da zaka samu ta bangarensa Allah ta'ala ya kulle maka shi. Saboda wannan harshe da mutum baya da shi. To amma in ya zamanto mutum yana da harshe, baya yi wa mutum ƙarya, in ya ce zai kawo kaya yau, to in mutum dubu za su haɗu su ce yau ba zai kawo kayan nan ba, to Allah ya rasa ya kawo. An san shi da cika harshe, in ya ce yau zai yi kaza, to in ka ga bai kawo ba, to akwai wani uzuri mai ƙarfi. Amma wani in ya ce zai yi kaza, to abin da zai hana shi to wani uzuri ne mai ƙarfi wanda ya fi wannan kin abu. Sai zama to idan jama'a tawa ba wannan shaida, sai zama duk wanda suke harka da shi, in miliyan nawa za ka limas, ba za a ce maka ba ka danne haƙƙin al'umma. Wanda za a ga cewa abin da yake kan shi na al'umma yana da yawa, amma saboda yaddar da aka yi da shi da kuma harshensa, ya sa ba a daina yin mu'amala da shi ba. Wani kuma ɗan abin da ya caccaka na mutane ɗan kaɗan ne, amma saboda harshen shi ba shi da kirki, ya zama to an daina yin mu'amala da shi. Zan Allah ce fa innahu yurithu faqara, haqiqa ƙarya tana gadar da talauci. Dan mutumin da zai dinga yin ƙarya, ya dinga yin zancen banza, to shi kuma daga ƙarshe sai ya zamanto ya fita daga cikin sahun mawadata. ya shiga cikin sahun na gaban kullau sha Allah. Na'am.
Wa qad warada fihi hadithun khassa
khassun
khassun wa kadha nawmu subhati yamna'u al-isqar wa kathratu an-nawmi turithu al-faqra wa faqala al-'ilmi aydan qala al-qa'ilu سرور الناس في لبس اللباس وجم العلم في ترك النعاس.
نعم. وقد ورد في حديث خاص واتو حقيقة حديثي وانده كي بنتج ياضوشي غمد ابن ديشا في ساوتر وغمد ينكاليا بداتي بابا وان الله يدنك ينكاليا يدن كان سان أرزقي كان سو متنچن كيسيرا كبودو كسيرا دا متنچن كا shine ka daina yin ƙarya, kada mutum ya zama to yana daga cikin alamomi nashi ko siffofi nashi cewa sai an cewa na magareci, saboda wani in ma baka mai ba wannan lakabin ba za a gane shi cikin mutane ba, a wani mai yawan zancen nan, to duk inda yawan zance zo shi kuma za a shigo da zancen da bai dace ba. Hadisi ingantacce wanda muka karanta na Abdullahi dan Mas'ud, wato yana nuni akan abin da ya shafi illal ƙarya da kuma girmanta, girman laifinta a cikin addini na musulunci. Bawa Allah musulmi kada ya saba wa kanshi ƙarya, ya yi ƙoƙari iya gwalgwadon ƙarfin shi ne san cin ƙarya, in yana yi ma ya zamanto ya fara ragewa har ya zamanto wata ya fasa gabaki daya. Wa kaza nawmu subhati yamna'u rizqa, haka nan kuma barci na asubahi shi ma yana hana arziki, amma wannan ana magana ga waɗanda suke sabbin tashi, irin ɗan kasuwa, sabon ɗan kasuwa wanda ya fara zuwa kasuwa, in ya saba wa kanshi barci na asubahi zama to ya hana wa kanshi arziki. Haka irin ɗalibin ilimi wanda bai cika ya bade ba, in ya ce zai raka barci na asubahi ya zama to ya hana wa kanshi ilimi. Wato dalili da yasa ba hadisi wanda ya tabbatar haka, amma dai abinda yake sananne shine dan kasuwa wanda yake zamantowa shi yar magare shi ta tashi he 11 zai tashi daga barci, in ya koma da asubahi sai karfe 12 zai tashi daga barci, yanzu tunda karfe 8 akwai wadanda za su zo wajen shi siyayya, idan suka zo shagon shi sai ga arfe yake, shikenan wani shago zai za su tafi, ribar da zai samu ta dala 20 ko ta dala 100 ko ta jika guda a gurin su, yanzu wani ya tafiya je ya amshe ta har zuwa 12 da zai fita, sai ya zamanto ya hana wa kanshi arziki. Amma in ya zamanto mutum ne wanda ya jinu ya kahu, ko ya zamanto akwai waɗanda suke zuwa su bude shago kafinsa, to wannan babu laifi ya barcinsa da asuba. Yawanci ma Larabawa wani lokaci ba sa ba fita sai da rana.
Na'am.
Za ka ji mutum in ana yabansa ana ce mishi na umu sabah, mutum ne mai yawan barci na asubahi saboda kaya sun taru, in kaya suka taru ba laifi za ka kwanta ka yi barci da asubahi, baya janyo wa talauci, asalan ma wanda suke yin barci a irin wannan lokacin mawadata ne suke yin barci, ba san ba talaka da yin wannan barci din. Mun gane da kyau. Haka bangaren abin da ya shafi karatu, kada mutum ya saba wa kanshi yin barci na asubahi matukar ba abin da ka taka, amma in ya zamanto ya shakar alhamdulillah ya shakar, amma in ya zamanto ka taki waɗansu awoyi kafin sallar asuba din, ka buga to yanzu bayan sallar asuba idan ka yi barci wanda zai yi karatu bayan asubahi bayan ka ne zai biyo, saboda kai ka tashi a lokacin da yana barci, ka tashi a lokacin da Allah ya ce kanu qalilan minal layl ma yahjauna, amma baka taji komai ba kuma lokaci bayan asuba ka yi barci, sai ya zamanto ya janyo maka tabewa wajen ilimi. Wa kasratun nawmi turisul faqara, haka nan kuma yawan barci, mutum ya zamanto ya auri barci, yawan barci shi ma yana gadar da talauci, ya zamanto mutum yana da musibar barci da rana barci da dare barci da safe barci da maraice barci da kowane lokaci shi kawai barci yake, to wannan yana janyo mai talauci, saboda a barci iya abin da zaka samu a barci shine zaka yi mafaliki gashi ka da kudade na jama'a ka sa a jihu, in ka tashi ka shafa a jihun ka ji ko jaka dai babu kawai a cikin mafaliki har miliyan guda an damka maka, sai zamanto ya sa maka ɗebewa kauna da bacin rai da sauransu in ka tashi. Na'am. Wa faqdal ilmi, haka nan kuma yawan barci yana sawa mutum, yana gadarwa mutum rashin ilimi.
Na'am.
sai ya zama to ka tashi baka yi ilimi ba, amma ya zama to ka hakura da barci, idan ka yace yana so ya barci dan samu shayi fure miye ka sha wani lokaci in da goro kai dai ka san dai wani abu da in ka ci shi zai iya hana ka barci, saboda ka nuna cewa barci ba lokacinsa bane yanzu. Idan lokacin barci ya wuce ya wuce, misali in kana barci karfe 9 ka tashi karfe 3, to shikenan ka tabbatar da cewa karfe 3 nan idan ka tashi ko ana hama za ana hamata barcin nan zaka kore shi. Idan ka tashi farkon tashin ka bayan da zaka iya kore ya barcin nan shine kana tashi kai azkar wanda ake na bayan an tashi daga barci, ka tafi kai tsarki kai alwala, bayan ka alwala kai sallah ta nafila raka sai ga iya wannan barcin naka da sauransu duka ya tafi, sai ka shega ibadar ka yanda kake so. In kana kwanci karfe 10 ka tashi karfe 4, to in karfe 4 kai ka tashi kada barci ya ce maka bai ishe shi ba, ido bai barci bai ishe shi ba, ka tashi. Dan kana haka nan ko sai ka shafa kaga wanda ka musuni sa matka wa bangaren ilimi kaga sun kamo ka, kuma bayan da ka iya ka ce ku koma bayan mu sake shiri sai dai gobe kana ƙara. Qala al-qa'ilu, mai fada yake cewa sururun nasu fi lubusin libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nuasi, ce sururun nasu farin ciki na mutane yana tabbata ne fi lubusin libasi cikin sanya tufafi wanda yake na alfahari, tufafi na alfarma. Daga cewa idan mutum ya saka shadda ta kirki ya sa tun daga gida zai raka cewa kai kan nashi wannan shi ma burge kanshi, ce wallahi din na shigan nan da ne ta haɗu ni ma na haɗu na sani ba su wani ya faɗa mu ba, ka ce dai ba ga yanda takalmin ya hau wanda yanda rigar hular ta hauta, kai kadai kawai ka raka zance a cikin gida kana hutowa, inda kana tafiya ta tawaru yanzu kana hutowa ka canza tafiya, inda kana hawa tsohon moto yau ba za ka haushi ba sabo za ka aro, saboda yau kana cikin farin ciki. A sallah kafin ka haɗu da mutumin da bai yi wanka ba, bai saka kaya mai kyau ba, sai ka jima. Amma irin wannan yanayi na haka, kafin ka haɗu da mutumin da ya sa kaya mai kyau sai ka jima, to kaga kenan ranar sallah ranar farin ciki ce. Farin ciki yana tabbata ne wajen saka tufafi wanda yake mai kyau. Amma wajen ilimi fi tarkin nuasi, malam ya ce tara ilimi, tara ilimi shi kuma yana cikin barin barci. Inde kana so ka tara ilimi ya zamanto ka fahimci abin da kake koyo, ka tara kaya da yawa, shine ka hana idan ka barci. Idan ka daina jangadi ka kama jiki, sai ga cikin dan lokaci kankane ka yashe abin da waɗanda suka karanta cikin shekara goma kai ka yashe shi cikin shekara ɗaya, saboda kai baka fifita ba barci akan karatu. Kowa ya san ka cewa ka yi iya gwargwadon karfinka lokacin da kake ɗalibin ilimi, karatu dai ba wani abu ba, iya karatun da kuka yi za ka yi nazarinsa, sannan kuma za ka bayar da himmarka wajen dole sai ka fahimce shi kafin ka koma makaranta. Amma iya zamanto ba ruwanka da ka yi nazari ba ka yi ba, za ka je ka shiga cikin jama'a ka huta ka hole a sha shayi da ka yi ta dariya da sauransu, in ka zo ka minti 30 karatun da aka yi awa 2 za ka bashi minti 30. Ai bayan da za a yi ka tattara ilimi, ka tara ilimi ka da ya kore bakin ka guda. Na'am.
Qala ba'dhum alaysa min al-khusrani anna layaliyan tamurru bila naf'in wa tuhsabu min 'umri.
Qala ba'dhum, shashe daga cikin malamai yace alaysa min al-khusrani anna layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu min 'umri, ce alaysa min al-khusrani, shin wai baya daga cikin tabewa anna layaliyan, haqiqa darare tamurru bila naf'in, suna huce mun ba tare da na amfana da komai a cikin su ba, ba tare da amfanin komai da nayi a cikin su ba, ban karanta alqur'ani ba, ban karanta hadisi ba, ban yi qiyamul layl ba, kawai su huce ina wazaf ina hira tare da ina sunbatu na hira tare da abakaina, wanda kuma na sani wa tusabu min umri, da da safa su daga cikin rayuwata, a cikin rayuwata ba za a ce ba darare banda su a ciki har su za a lissafa mu ne aka tashi mun hisabi, ce baya daga cikin tabewa, yana daga cikin tabewa. Idan ya zamanto dararenka baka kula da su a kullum, kai daga karfe 6:30 in rana ta fada ko har zuwa asuba ka dauki wannan kawai lokaci ne na hutu, kawo dare an ce mahutar bawa waje annan laila da ba sako li taskunu fi wa min rahmatihi ja'ala lakum laila wa nahara li taskunu fi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun ka dauki cewa kawo dare tun daga farkon shi har karshen shi kawo lokacin hutunka ne baka da awa wanda zaka gana da Allah amma ka zauna da jama'a kawai hira da sauransu to wannan ka tabi saboda lissafa maka su ace a cikin rayuwarka wannan yinin da zaka tafi kai ta shagwaba kai ta aiki a ciki ba zaka ce ba gashi tunda karfe 8 da ka fara aiki ko sai gwanda daya baka tsaya baka huta hal magarba kaga wani ya ce muni yana aiki amma kuma in aka lissafa awoyin da ya aiki da musu ci awa 6 ba in gini yake a lokacin a bashi ya sha shayi ya tsaya yayi kaza ya tsaya yayi kaza ya tsaya yayi kaza amma wannan duka bai doke su ba a matsayin hutu ne shi yadda daren ne zai huta kuma ya fara hutun shi shi ba ruwan shi da aiki kuma na'am
qala akhar umil layla ya hadha la'allaka turshadu ila kam tanamu layla wal umru yanfalu
qala akhar wani daga cikin mawaka yace umil layla ya hadha la'allaka turshadu ila kam tanamu layla wal umru yanfalu yace ya hadha ya kai dalibin ilimi umil layla ka tashi cikin dare saboda kai kiyamul layl ka tashi cikin dare saboda ka gana da ubangijinka la'allaka turshadu ana sawa ran za a shiryar da kai idan ya zama to kana tashi cikin dare kana kiyamul layl to lalle Allah subhanahu wa ta'ala zai katartar da kai ya saka sunayenka cikin bayin shi na gari wanda suke hana idan su barci wa ibadur rahman alladhina yamshuna al ardi hawlan wa idha khatabahum al jahiluna qalu salama sai Allah ya ce ni wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama to za su saka ka cikin su tatajafa junubuhum anil mawaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma kanu qalilan min al layli ma yahja'un to ka tashi a cikin dare saboda ibada la'allaka turshadu ana sawa ran za a shiryar da kai ila kamta namul layla zuwa yaushe ne ma kace barci tsawon daren ka gabaki dayan shi wal umru yanfadu ala hali rayuwa karewa take kada kai tunanin cewa jiya da ka kwana kana barci za a dawo maka da ita dan abin da ya huce ya huce kullu ma fata fata duk abin da ya huce ya huce yanzu kai kokari abin da bai zo shi ba kai fatan ya zo maka da alkhairi abin da kake ciki kai kokari ka muru da shi kada ka ce sai sati na gaba zaka fara jadare sai sati na gaba zaka fara kiyamul layli wata kila satin na gaba banda kai za a yi shi kana taka Allah ta'ala yana tashi to yau da kake da dama ka fara yau kada ka ce sai ranar laraba za ka fara kaza sai ranar laraba za ka yi kaza a fararar da ka samu dama wataƙila ranar laraba da kake tunanin sai ranar za ka fara babu kai a cikin wanda suke rayu a ranar ko kaɗan kai alheri ko kaɗan ne ka aikata to za ka sakamakon shi faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu na'am
والنوم عريانا والبول عريانا والأكل جنوبا والأكل متكيا على جنب والتهاون بسقاطة المائدة وحرق قشر البصر والثوم
نعم مجيب
وكنس البيت بالمنديل وكنس البيت في الليل وترك الكمامة في البيت والمشي قدام المشايخ ولداء الأبوين باسمهما والخلال بكل خشبة وغسل اليد بالطين والتراب والجلوس على العتب والاتكاء على أحد مصراعي البباب والتوضع في البرز وخياطة الثوب على بدنه وتجفيف الوجه بالثوب وترك بيت العنكبوت في البيت والتهاون بالصلاة وإسراء الخروج من المسجد بعد صلاة الفجر والابتكار بالذهاب إلى السوق والإمضاء في الرجوع منه وشراء كسيرات الخبز من الفقراء السؤال ودعاء الشر على الولد وترك تخمير الأواني وإرفاء السراج بالنفس كل ذلك يورث الفقر عرف ذلك بالأثار
بالآثار
بالآثار
نعم وشي كأنا وانا تندق فرقو هنن مغانا ايج
نعم
چه ونوم أريانا barci idan mutun zai kwanta ya barci a cikin gidansa yayi tumbur ya tsirara wannan yurisul fagara yana gadar da talauci ko mutun ya tube zindir ba komai a jikinsa ya kwanta ko da shi kadai ne a cikin daki Allahu ahaqu an yastahya min an-nas yan baka tare da kowa to ai Allah ta'ala yana ganin ka to Allah ta'ala shi yafi dacewa da a ji kunyarsa sama da mutane dan haka barci tsirara yana janyowa talauci mun gane wal bawlu uryan haka
na gura ko singireti ma yana da mutai bake
nan a singireti tayi mana
tayi go
eh mana
to na
eh a inda singireti
kana wannan wanda shi ba san mutun hado da jaran wanda fanzo mutun dole ka ji kunya
eh to da singireti daga jaran wando ai wannan ba zirbane
na'am
amma mutun ya tube sindir
ba
komai a jikinsa wannan shine bai dace ba
na'am
saboda a ciki akwai rashin kunya da sauransu
na'am
amma dai ya dan sa ko gajeren wando ko kuma ya sa gajeren wando da singileti wannan babu laifi in dai da wani abu a jikinsa babu laifi
na'am
haka yin bawali tsirara idan mutum zai shiga bandaki ya tube kayan shi zindir kamar zai yi wanka kawai bawuli wannan shi ma bai dace ba yana janyowa talauci wala aklu junuban haka nan kuma mutun ya ci abinci yana da janaba wannan shi ma yana janyowa talauci a kada mutun ya saba wa kanshi cin abinci da janaba amma babu laifi idan mutun ya ci in ya zama to ba al'adarsa bane cin abinci da janaba lokaci zuwa lokaci sai ayi wata guda ma bai ci abinci da janaba ba wata rana kuma ta kama shi janaba ta same shi kuma cin abinci ya same shi amma kuma ba ruwan da zai wanka ko akwai ruwa amma kuma lokacin tsananin sanyi ne to wannan ba laifi zai ci saboda wannan larura ce wal aklu muttaki'an ala janbin haka kuma mutum ya dinga cin abinci yana kishingide a hakarkarinsa wannan shi ma yana gadar da talauci idan to saboda wannan cin abinci ne na wadanda suke da tinkaho da girman kai abinci in za a ci shi zama ake a gyara zama ba wai a kwanci ake cin abinci ba wata hawunu bi suqaqatil ma'idati haka nan kuma wulakantarwa da irin abinci loma wanda ta fadi daga cikin hannun mutum ta fada kan tawul din da mutum yake cin abinci ko kan tabul amanje ko saman baho din da aka shinfida ake cin abinci a kan shi ko saman wani tsumma wanda aka shinfida to ya zama to mutun ya wulakantar da ita ya dauke ta ya je fasu da ita wannan shi ba yana gadar da talauci idan ya zama to za a ci abinci idan wani abu ya fadi daga saman wannan daga hannunka ko daga cikin tire to za ka leka gani ne ka dan karkade shi ka cinye shi saboda wata kila ana albarkar take wa harbu kishril basali wa su sannan kuma kona bawa na albasa da kona bawa na tafarnuwa wannan shi ma yana janyowa talauci a tattara shi a kai shi juji a zunda shi a can ya kai shi juji a can akwai wadanda za su zo su da sharatu su kwata su kai su gonakai a matsayin taki na haka abinda wani zai amfana da shi bai dacewa kai ka lalata shi wa kansul baiti bil mandil ko bil mandil haka nan sharewa gida ya zama to ka share ɗakin ka da tawul ko da summa wannan shi ma yana janyowa talauci to amma wannan ba laifi idan ya zama to ɗakin naka yana da kwai karo an yi maka shi da karo an gyara maka shi ya zama to in zaka za a goge shi dole sai da tsumma wannan babu laifi saboda irin abin da ya shafi daki wanda yake da irin wannan tsarin dole ne sai da tsumman za a goge shi to wannan ba komai haka wa kansul baiti fil layl haka nan kuma sharewa gida da dare wannan shi ma yana janyowa talauci to amma ya abinda malamai suka tafi akai ba hadisi bane ya tabbatar haka shine ana so tsafta ayi ta tun kafin rana ta fada
na'am
jare-jare ayi shi kafin rana ta fada amma in ya zamanto mutum ne wanda yake gwagwaro in ya tafi kasuwa sai dab da rana za ta fada dama daga cikin yake rihi a shagon shi kuma in ya zo shi wani lokacin daga ayin asuba yake fita babu laifin ya zo shi ya aikata aikatan shi cikin dare ba laifi ya share ɗakinsa ba laifi ya share gidansa cikin dare din duka wannan ba laifi wa tarkul qumamati fil bait haka barin shara a cikin gida qumama da ake cewa ita ce shara kawai ba akwai qumama ba da ake saida ai takari ne suke ce mata qumama
to
asali qumama ce
na'am
shara kenan
na'am
sai rigar da larabawa suka zasa gaje da ita za ka yi ta shara sai ce ku ba mu da san wannan
na'am
ta kuma shara
ta kuma shara ba
to
sai aka kawo garke na je na siyo qumama
to
qumama ita ce qumama saboda yawanci takaru kawo mai ruwa suna yi mata suna ce mata gaina gane da kyau wa tarkul qumamati fil bait haka barin shara a gida shi ma wannan yana janyo talauci saboda yanzu guraren da aka ci gaba za ka cewa a kofar gida irin burane za ka kofar gida akwai wani so wanda za ka raka zuba da wani shara da aka yi ko mene aka zuba ana shi kenan lokaci zuwa lokaci akwai wanda suke zuwa kuma su roka daga na suka yi daji a biya su to yanzu ka raka barin irin wannan kazamta din idan aka tara ka bar ta a cikin gida wannan shi ma yana janyo talauci sannan kuma wal mashyu quddamal mashayikh haka yin tafiya a gaban sarki latijawa ka shiga gaban su su dinga binka a baya wanda shi ma yana janyo talauci saboda yana sawa girman kai sai ya zamanto Allah ta'ala ya cire albarka cikin tafiyarka ya zamanto a kullum tafiyarka da kake kana tafiya ne a bayan su a bayan latijawa ko da ka fi su karatu ko da ka fi su wadata wannan shekaru da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su suna da kwai kima a idanka saboda duk mutumin da yake dattijo ne mai girma idan ka girmama shi ka mutunta shi to ta dalilin wannan kai ma Allah ta'ala sai hore maka wanda zai kiyaye mutuncinka da darajarka a lokacin da ka manyanta haka manzo Allah ya ce ma akrama shabul shaykhin li sinnihi illa qayyaba Allahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi Allah ya ce da dai dattijo a matashi bai mutunta ba da tijo saboda shekarun shi shekaru kawai ya kalla bai fi shi kuɗi ba bai fi shi hankali ba bai fi shi karatu ba bai fi shi ilimi ba amma da ya san ya fi shi shekaru Allah ya ce to wannan matashi bai gina ba wannan mai shekaru saboda shekarunsa sai shi ma Allah ta'ala ya hore mai wanda zai mutunta shi ya girmama shi ya kimanta shi lokacin da shi ma ya kai wannan dattijan to dan haka girmama na gaba wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ma'aiki ya koyar da mu shi Allah ce dai saminna mallami wakir kabirana duk wanda baya girmama na saman mu to baya daga cikin mu mutanen kirki baya daga cikin mu waɗanda za su shiga aljanna kai tsaye baya daga cikin mu bayan Allah na gari sannan kuma warhamu sagirana na ƙasa ba wai dannewa na ƙasa ake ba tausayin na ƙasa ake mun gane da kyau wani da'ul abawaini bismihima haka nan kuma kiran mahaifa guda biyu uwa da uba mutum ya dinga kiran mahaifinsa ko mahaifiyarsa da sunan su na yanka wannan shi ma yana janyo talauci zaman to misali irin in Zaidu sunan babanka kace Zaidu Zaidu kai ana kiran ka a gida wannan yara ne suke wannan amma baba ko wani suna dai wanda ba shine sunan shi wanda yake sananne ba haka nan ita ma mama kiranta da sunanta wanda aka haife ta da shi wannan shi ma bai dace ba shikenan sai a gaya mata wani suna wanda yake amma na mama ko wani suna dai wanda ya dace amma dai ka dinga kiran su kai tsaye kawai haka nan wani ba malam ba alhaji ba kaza ba tsohuwa ba hajiya ba kaza kawai ka mu sunanta gidi wannan yana janyo talauci saboda ba mutuntawa mun gane da kyau wale khilalu bi kulli khashabatin mala yace sannan kuma tsefewa tsatsefewa hakora bi kulli khashabatin ga kowane hakki wannan shi ma yana janyo talauci irin kawai kaji wani dan abu ya shiga hakorin ga kawai kana tahiya a cici ka dauki wani haji kawai kara kankarewa saboda baka san hakin ko menene ba wannan shi ba na jinin wata rauci sai zaman to ka dinga kula idan zaka yi amfani da haji ka tabbatar da cewa mai tsarki ne idan ka doke shi a titi to ka gyara shi sannan kuma ka saka shi a bakinka amma kawai kowane haki ka gani kowane haki aka dauko ba kawai ana kawo maka sai ka zulmi ka shi a bakinka kaga wannan kazamci ne ma mun gane da kyau sannan kuma wa ghasul yadi bi tini wa turab bayan an gama cin abinci mutun ya goge hannunsa bi tini da yunbu shikene irin wanda suke yunbu an kawo gari na yunbu kawai ya sa hannun shi ciki kawai ya goggoge waturabi da kuma turbaya kasa bayan ya ci abinci kawai gashi nan a kusan kasa ne yake kawai kwasa ya haka ya goge hannunsa da kyau maskin ya tafi wanda shi ma yana gadar da talauci warjulusu ala al'atabati haka ne ko da kuma zama akan dandamali na kofar gida wannan shi ma yana janyowa talauci ataba shine yanzu misali kawai mutum ya zauna a tsakiyar kafadin nan ba da ruwa ba komai ya zauna a nan wannan shi ma yana janyowa talauci ya hana mai shigi da huci kawai shiga in za a shiga sai an ce mishi ya tashi sannan ya tashi ba wata larura ba komai ba ɗakin ya cika ba kawai shi ya zaɓi ya zauna a nan wannan shi ma yana janyowa talauci amma irin dakali na kofar gida wannan babu laifi mutum ya zauna a kan shi dakali na kofar gida wanda ake a bangaren dama ko hagu na kafa wannan ba laifi mutum ya zauna kan kafa din ne ba a so mutum ya zauna dakali na kan kafa din da aka yi shi ne ba a so mutum ya zauna walittikawa ala ahadi misra'il babi haka nan kuma mutum ya jingina kansa ya kishingida a jefe ɗaya daga cikin jaffa guda biyu na kafa wannan shi ma yana janyowa talauci shikenan ka je ka dan kwanta ka jingina kanka amma daga wannan bangaren ko ka jingina kanka da wannan bangaren wannan shi ma yana janyowa talauci saboda duk wanda zai zo shi huce zai shiga gidan ya ce dan maza da Allah to baya dacewa wannan shi ma yana janyowa talauci amma dai ala kulli halin waɗannan dukkanin su ba hadisai bane suka tabbatar da cewa suna janyowa talauci abubuwa ne wanda za su janyo maka Allah wadi shi kuma da abin da zai janyo maka Allah wadi Allah ta'ala yana cirewa albarka cikin rayuwarka ta dalilin sa da abin da zai sa al'umma bayan Allah na gari su baka addu'a maras kyau to zai iya cire maka albarka ta tafiyarka sai ya zamanto idan Allah ta'ala ya cire albarka cikin tafiyarka dan abin da zaka samu na arziki da gaba zaka dinga moruwa da shi ba mun gane da kyau watawaddu fil barazi sannan kuma yin alwala a kusa da tabki wannan shi ma yana janyowa talauci alwala mutun ya je shi bakin korama idan ya dauko ruwa daga koramar yayi alwala a kusan koramar yana alwala ruwan yana zuba ciki wannan shi ma yana janyowa talauci saboda wata kila akwai wanda zai ganka kana alwalan nan yaga kana da dauda lokacin kuma yana jin ishirwa idan yazo ya ci a fasa shan ruwa saboda ya zuwa ne alwala a cikin ruwa alwala sai ya koma ya ji shan ruwa saboda kai wannan abu to wannan shi ma yana janyowa talauci kuma musamman irin mutun ya je shi ya sunkuya ya bauli a ciki wannan yana janyowa mutun tsinuwa yana janyowa mutum tsina saboda mutum ya je shi ya tsuguna irin bakin tafke ya yi kashi wani yana sawa Allah ta'ala ya cire albarka cikin tafiyarsa haka maza na ce ita kulla anayi shi ne ku ne ku guji gurare guda biyu wanda suke janyowa wanda zai lalata a gurin tsinuwa irin mutum kawai je shi ya sunkuya a irin wannan guri ya yi kashi ko wata itaciya ba inuwa ta jama'a rinshi mai miyar kuka kawai mutum ya je shi ya tsuguna ya kashi yana wata kila wani daga can mayaɗinka ya ce waccan inu da can zan je in huta kawai sai ya zo ya ga kashi yana fama da wannan kudaje suna fama da shi gabaki ɗaya ma inuwa ta fita daga ranshi ce kai amma Allah wadan mutum nan da ya wannan kashin a nan to ya janyo mutum tsinuwa kuma ko saboda ka cutar da bayan Allah ta'ala ba a zalimin sarki ba ne to shi yasa dai irin waɗannan abubuwan ake so a guje su wa khiyabatu thawbi ala badanihi sannan kuma mutun ya dinke tufafin shi a jikin sa wannan shi ma yana janyowa talauci wata hamata ta cire ka dauko zare da allura ka raka dinkewa a jikin ba za ka hudda ba wannan shi ma yana jin wa talauci wata jififu thawbi bil wajhi sannan kuma haka nan mutun ya goge huskar shi bayan yayi alwala ko bayan yayi wanka ya goge wannan huskar tashi bi thawbi da tufafi wannan shi ma yana jin wa talauci amma wannan babu laifi kansa shi ma babu laifi irin mutun ya gama wanka shikenan ya dauki wani dan sarbetin sa ya goggoge jikinsa wannan babu laifi akai babu laifi ya halitta ko da rigar sai ayi ko da rigar sai a goge saboda ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalamu an bashi yayi amma bai yi ba kamar yadda nan mai munatu Allah ta'ala ya kare yadda da ita ta fada wanda da ce haramu ne da ma'aiki ya ce a'a kada a bashi kuma kada wani yayi wa tarku bayti al-ankabuti fil bayt haka nan kuma barin ɗakin gizo-gizo a cikin gidanka a ɗakinka da zaman to ka bar ɗakin tauto gidajen tauto a cikin gidanka wannan shi ma yana janyo wa talauci saboda wannan yana nuna kan karamcin tsaftarka in za ka yi wanka ka fito amma ba za ka iya gyara ɗakinka ba irin gidan yanar gizo-gizo da sauransu a cikin gidanka ba za ka iya ɗauke ta ba amma sai san ka ce kai ɗan tsafta ne wannan koda baya janyo wa talauci amma dai kazamci ne bai dace ba wata hauni bis salati sannan kuma wulakantarwa da sallah mutum ya dinga yi wa sallah dokan sakainar kashi wanda shi ma yana janyo wa talauci sai ya ga dama zai yi sallah ko kuma ya yi ta yanda yake so ba yanda Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama suke so ba wanda shi ma yana janyo wa talauci wa isra'ul khuruj min almasjid ba'da salati alfajr sannan kuma mutum ya dinga gaugawar fitowa daga cikin masallaci bayan yayi sallar asubahi wanda shi ma yana janyo wa talauci saboda bayan an yi sallar asubahi ana buƙatar bawa ya zauna yayi azkaru bayan yayi azkaru akwai azkaru wanda ake yin su na safe yayi kokari ya yi su idan ba zai iya bayi dukan su yayi wani kaso daga ciki sannan ya tashi ya fito ba a so daga an gama sallah kai tsaye ana gamawa ya tashi ya fito sai dai in saboda larura to in ya zama to al'ada shi ce haka nan ana ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ya tashi chat 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 ya fito wannan yana hana wa kansa alkhairai masu yawa sannan kuma wali bitikaru bi dhahabi ila suqi buga sammakon tafiya zuwa kasuwa wannan shi ma yana janyo wa talauci daga an yi sallar asuba yana fitowa kawai ya da koma shin din shi ya tafi kasuwa ya je ya zauna a can ya kasa ya tsare wata gila a can yake burcin sahima yana janyo wa talauci amma in ya zama to irin tafiyar kasuwa tafiya ce wanda take ta mota ko na makamancin haka wanda kuma tafiya ce wanda dole ne a fita da wuri don a isa a lokacin da ya dace a isa wannan ba laifi amma mutum ya tafi kasuwa kawai lokacin da duk mutane ma suna can suna sallah amma ya je ya bude shago kawai saboda ya dinga zama mai zawasi wannan shine bai dace ba wal ibqa'u fi ar-ruju'i minhu sannan kuma da yin jinkiri wajen dawowa daga kasuwa manzo Allah ya ce wa Salman al-Farisi ta inistabata Allah ta kuna awwala man yadkhulu as-suqa wa la akhir man yakhruju minha fa fa'al idan har zaka iya yi ka zaman to ba kai ne farkon wanda zai shiga kasuwa ba ba kai ne karshen wanda zai fito daga kasuwa ba to kai kokari dan saboda anan ne shedan yake kafa randanar shi ta yaki kana zuwa to in aka kafa randana kai za a fara yaka sannan kuma in kai wasa ka tsaya a kasuwa shikenan shedan ya ganka shikenan ya samu bawan shi sai ya tayawo da kai har ranar ladi ta gaba wa shira'u qusayratul khubz min alfuqara'i as-su'al sannan kuma yana daga cikin abubuwan da yake janyowa talauci siyan guttantakin gurasosi da guntattakin waina daga wajen almajirai wanda suke bara almajiri ya tafi ya je shi wata otal ya dan samu abinci cikin shi su wani wancan shi da sauransu kace to siya mini shi wannan shi ma yana janyowa talauci ba za ka iya dokan dala 10 ka bashi ba ba sai ya siya maka wannan abin kai ma ka ci wannan yana janyowa talauci na'am wa du'a'i sharri 'ala al-waladi sannan kuma yin mugunyar addu'a ga danka kai wa danka fata na rashin kirki sinan nan banza Allah wadaranka Allah tsine maka albarka wannan yana janyo wa talauci mahaifi ya zama to bakin sa kullum ba lissani wajen abin da ya shafi wa ɗansa mugunyar addu'a ana so mahaifi ya dinga yi wa ɗansa addu'a ta alkhairi saboda Allah subhanahu wataala ya sanya addu'a ta mahaifi daya daga cikin addu'o'in da suke da kwai laifa sai addu'ar mahaifi mustajaba ce addu'ar mahaifiya mustajaba ce to dan haka mahaifi ya dinga yi wa ƴaƴan shi takartu ya musu addu'a wanda ba ta dace ba wannan shi ma yana janyowa talauci wa tarku takhmir al-awani sannan kuma barin rufewa a kusa na cikin gida da dare in mutum zai kwanta ya bar karhi a bude ya bar tukunya a bude ya bar bumburutu a bude wannan shi ma yana janyowa talauci dan abin da ya zama to yana da murshi to kada a bar shi saboda a kowace shekara akwai wani dare wanda bala'i yake saukowa
na'am
to dillar da aka cika tari ka bar tukunya a bude ko karhi a bude ko sahani a bude da sauransu to bala'in ya zo shin ya sauka shikenan ka shiga uku
na'am
yasa ba so a bari ko da kada ko icce ne ka dora akan abu
kaman ina irin da shi ne dai to kamar ya dora mishi kaman
eh haka ake eh haka ake
na'am
haka manzo Allah sallama ya faɗa
na'am
sai a mishi wannan shikenan yayi wa itfa'u siraji bin nafas haka nan kuma kashewa fitila a ci balbal da lumfashi mutum ya mushi da din ya mata haka yace kullu dalika yurisul faqara dukkan waɗannan abubuwan da aka ambata suna gadar da talauci suna janyo wa mutum talauci na'am urifa dalika bil athar wato waɗannan abubuwan dukkanin su an gano cewa suna gadar da talauci da maganganun sahabbai da kuma tabi'ai wannan waɗansu maganganu ne na sahabbai waɗansu maganganu ne na tabi'ai na'am
wakadar kitaba da bila qalamin ma'quli wal imtishabu bi mishdin munkasirin wa tarku du'ai bi khairi lil walidayni wa ta'ammu qa'ilan wa tasahulu qa'iman wal bukhlu wa tabatiru wal istirab wal israf wal kasal wat tawani wa tahawunu bil umuri
na'am
shi umuri
yawa wakadhalika alkitabatu bil qalamil ma'qut wala yace haka nan kuma yin rubutu da alkalami wanda yake kariyayye alkalamin da ya kariye an dauki sun ma an kulle shi ka doka ka dinga rubutu da shi wannan shi ma yana gadar da talauci sai kai kokari ka nemi alkalami lafiyayye alkalamin da bai kariye ba ko ka samu reza ka gyara shi walim tishadu bi mishdin munkasir haka nan kuma da cajewa kai da macaji wanda yake kariyayye shi ma yana jayin wa talauci idan macajin kai ya kariye to sai ka nemi wani idan baka da wani sai ka ara a wajen abokinka kafin ka siya amma ka ci gaba da cajewa kanka da macaji wanda yake kariyayye to wannan yana janyo wa talauci wa tarku du'ai bil khair lil walidaini sannan kuma daina yi wa iyaye addu'a ta alkhairi wannan shi ma yana janyo wa talauci zaman to mutum ayini da kwana ba shi da lokacin da yake saka iyayensa cikin addu'a ta alkhairi Allah ya albarkaci rayuwarsu Allah ya kare mishi iyayensa Allah ta'ala ya kara wato ya kara rufa musu asiri duk wanda yake bin su da ciki biyu Allah ta'ala ya musu maganin su zaman su irin dai abubuwa addu'a dai ta alkhairi ga iyayenka wanda zaka so a ce iyayenka su dinga maka to wannan addu'a ta alkhairi da zaka dinga yi wa iyayenka a cikin sujada to wannan ɗaya ne daga cikin sabuba da suke nuni akan cewa kai ɗa ne nagari sannan kuma ɗa ne wanda yake son ci gaban rayuwarsa amma ya zama to baka sawa iyayenka cikin addu'a kullum zaka ce ayi wa garin mu addu'a ayi wa unguwarin mu addu'a mu yi wa kawunan mu addu'a kuma mu mance da iyayen mu wannan kaji ana ayi tuya a manta da albasa to haka ne mutum ya mance da asalinsa baya musu addu'a da Allah ta'ala ya ce anushkuru li wa liwalidayka waɗansu daga cikin magabata suka ce godewa Allah shine yin sallah ta farilla a cikin lokacinta kamar yadda Allah ta'ala ya umarni sannan kuma godewa mahaifanka shine ka dinga yi musu addu'a a cikin sallarka ka dinga saka su a cikin sallarka da tafarillar da tanafilar duka ka dinga saka su a ciki wannan zai sa ya zamanto in a cikin sujada kake kayi musu addu'a ta alkhairi in azama ne bayan ka gama tahiyya da salata annabi da sunan doye ka sa su cikin addu'a karshen dare ne ka tashi zaka yi waɗansu addu'o'in ka sa su cikin addu'a lokaci bayan lokaci ka dinga saka su cikin addu'a
ana yi da Hausa addu'a
da kyau ma
kamar su yi
da hadda zaman munci ana yi
na'am Allah ya wani
yadda yi na'am wa ta'ammumu qa'idan haka nan kuma yin rawani a sauni shi ma yana janyo wa talauci amma wannan ba hadisi ya kai yin rawani a sauni yana janyo wa talauci ba jama'a mu da mu sabu ma yin rawanin wa tasarrulu qa'iman sannan kuma sawa wando daga tsaye yana janyo wa talauci da talibi lawar na shi da yawa ne in ka dauki wannan ka zaka sa shi ne ka zamna in ka zamna sai ka sa in ka tashi kuma ka darme shi wal bukhlu ruwa tana janyo wa talauci
na'am
idan ya zama to mutum kwanki ruwa ne ruwa gare shi yana da mako baya ci baya ciyar da iyalansa baya tallabawa iyayensa baya tallabawa na kusa da shi to shi ma wannan yin hakan din yana janyo mai talauci saboda Allah ta'ala baya son marowaci wattaqtir haka nan kuma kaburu wajen ciyarwa wannan shi ma yana gadar wa mutum talauci kwaburo mutum yana da akwai amma kuma ya san sare a gidan shi maka leda biyu take isa amma ya dinga ba da ɗaya da rabi ya san sare a gidan shi sai kilo biyu zai isa amma ya dinga ɗaukan kilo ɗaya da rabi ya bayar ya sani sare mai yar maraba ba ta isa sai yar maraba da rabin yar maraba amma ya ɗauki yar maraba ɗaya ya bada ya sani sare kaza baya isa sai an yi kaza amma kuma ya ki badawa kawai saboda kwaburo ba babu bane kwaburo ne wannan yana janyo mai talauci wal israf haka nan kuma huce gona da iri barna almubazzaranci shi ma yana janyo wa talauci dan idan mun to mutum yana da almubazzaranci ya sani sare a gidan shi bai huce a kilo biyu ba amma ya dinga ba da kilo uku a ci ana fata ka yazo tunda kofar gida ga shinkafa a zubda haka yake soran shi ya dadi ba wai zance a taimaka wa almajiri ba a shi in ya shigo gida ga an fadanta na shinkafa to dadi yake ji gurin shi ya cika ce a wulaganta ta to wata rai ita ma sai ta wulaganta shi sai ya nemi kilo ɗaya ma ɗayan ya kasa samuwa da ba uku yake bada ba to huce gona da iri almubazzaranci shi ma yana janyo wa talauci to almubazzaranci shi ne mutum ya kashe dalarsa a gurin da bai dace ba ko da dala ɗaya mutum zai kashe ko dala goma ko dala biyar a hanya wanda take marar kyau wannan almubazzaranci ne amma inda mutum zai kashe miliyan goma a hanyar da ta dace ko wannan ba almubazzaranci ba ne ka kashe jaka goma a gidanka ka san cewa lalle sun cancanci a kashe musu ba almubazzaranci ba ne wannan amma ka kashe jaka guda ka kashe dala ɗari a gidanka ruwai wannan almubazzaranci sunan shi an gane da kyau almubazzaranci shi ne mutum ya kashe dukiya ba a gurin da ya dace ya kashe ta ba wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura wal kasalu sannan kuma nauyin jiki wajen aiki na alkhairi yana janyo wa talauci dan ya zama to mutum yana da kai kasala yana da nauyin jiki baya motsawa baya katabus wajen ayyuka na alkhairi amma wajen ayyuka na sharri shi boss ne ana ya shahara yanzu a tafi teran wajen sharar teran da jahara ta da sauransu tun karfe uku za ka ya ce shi ya shirya amma wajen sharar masallaci shi ba za ka gan shi ba nan za a ce mun yi gurufu za mu yi sharar masallaci wannan gurufin tamu ita za ta yi sharar masallaci wannan satin to shi wukis zai yi shiri sai an leƙa ma a ce baya nan ce ya tafi wajen wani abokin shi ziyara ba zai wuna wani gurufu ma nan nan kar ku ɗauke shi wani aiki na alkhairi shi kawai dai cikin shi a mace yake lokacin amma don wata lalata don wani aiki na sharri daurewa shi dan gindi to shi ku anan yake wata gira za ku neme shi kun tafi wajen shara ta masallaci kun kare kun kuma to ku gan shi a kusan wata rediyo yana diji mun gane da kyau wannan yana janyo wa talauci shi ma wattawani haka nan kuma jinkiri wajen yin ayyuka na alkhairi jinkiri mutun ya dinga sanin guyuwa wajen aiki na alkhairi duk wani aiki na alkhairi in za ya sai dai a ganshi a baya ba za a ganshi a gaba gaba ba wanda shi ma yana janyo wa talauci wata hawunu fil umuri da kuma walakantarwa cikin al'amura gabaki da yana janyo wa talauci na'am
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزل الرزق بالصدقة والبكور مبارك يزيد في جميع النعم خصوصا في الرزق وحسن الخلق من مفاتيح الرزق وبسط الوجه وطيب الكلام يزيد في الحفظ والرزق
شكرا ما يكي صلى الله عليه وآله وسلم يكي استنزل الرزق بالصدقة كنمي سبكو والأرزق daga sama Allah ta'ala ya saukar muku da arziki daga sama ruwan sama ne bi sadakati ta hanyar tallabawa junanku
na'am
ta hanyar sadaka ka tallaba wanda kafi karfi ka saka hannunka a cikin aiki na alkhairi kada ka rena da abin da Allah ya hore maka ko kadan ne ka dauka ka bayar yafi shiru motsi yafi labewa ayi wannan bangare a wadannan guraren gurin aiki na alkhairi motsi yafi labewa in kana jin kunyar ka na sadala 20 wani ya nasa jaka 10 to kai shiru ka ki nasa ko bai tafi muni sama da kana sadala 20 din in kana jin kunyar ka bada dala 50 wani ya bada miliyan guda ka ki nasa dala 50 din nan tafi muni sama da kana sadala 50 din nan saboda la tastahyu min idail qadil fa inna alhirmana aqallu minhu kada ku ji kunyar bada kadan dan hanawa ka cokan tafi kasa sama da dan kadancin daga doka ka bayar in gane da kyau wal bukuru mubarakun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a game da abin da ya shafi yin sammako wajen aiki na alkhairi shine mallan yace wal bukuru buga sammako mutun yayi sammako wajen aiki na alkhairi wannan mubarakun abin sanyawa albarka ne dan Allah yace Allahumma barik li ummati fi bukuriha hadithin sakhr ibn wada'a ya Allah ka sanya wa al'umma ta albarka cikin sammakonta to wannan addu'a da ma'aiki yayi tun wanda yayi sammako wajen aiki na alkhairi za a sanya mai albarka kai sammako ne ka tafi neman ilimi kai sammako ne ka tafi makaranta neman alqur'ani kai sammako ne ka tafi neman kasuwanci wani alheri to Allah ta'ala sai ya sanya albarka cikin kasuwancinka yazidu fi jami'in ni'ami wato yin sammako yana karawa cikin dukkan ni'imomi khususan fi rizqi musamman ma bangaren arziki Allah ta'ala yana kare lota maka arzikinka in ya zaman to kana sammako baka barcin safe ka tafi kana zuwa ka bude shago a lokacin da ya dace sammako ba shi bane da kai sallar asuba ka tafi ka bude shago a lokacin da ka san cewa jama'a ta fara zawwa a gurinku shine ka tafi da wuri in ka san cewa karfe 9 jama'a suke fara shigowa kasuwa to ka je ka tun wajen karfe 9 ba ga tafi ba daga ayin sallar asuba wannan shine sammako da tafi da karjan karfe 9 idan ka san cewa jama'a suna zawwa ne wajen karfe 7 to ka tafi wajen karfe 7 din in ka san cewa karfe 8 da rabi suke fitowa ka tafi wajen wannan lokaci kada ka zauna sai 11 ko 10 ka tafi mun gane da kyau na'am wa husnul khatti min mafatihir rizq kyakkyawan rubutu ya zama to mutum in zai yi rubutu ya tsaye shi mai kyau kada yayi je kana yi ka wannan yana daga cikin mabudai na arziki wanda suke janyowa bawa arziki wa basdul wajhi haka saka huska ya zama to mutun ya shinfida huska wannan yana daya daga cikin abubuwan da suke karawa mutun kwarin hadda da kuma abubuwan da suke janyowa mutun albarkar arziki haka ce shinfidar huska ta fita da barma ya zama to mutun yana da sakin huska da ku zauna ku yi hira da shi ba darmu huska ba turbinewa ba zai dauki komai shi ya baka ba amma zaka ji dadin hira da shi sama da wanda shi kuma in ka je ka zai dauka ya baka amma in ka je ka zai irme huskar shi kaman musulmi ya ga arni zai irme huskar shi magana in zai maka kai kana kallon shi amma shi kuma sai ya kallaci arewa baya ma so ku hada ido huru da shi ya baka huska to wannan dan abin da zai doka ya baka za ka ba za ka ji dadin sha'ani da shi ba sama da wanda in ka zo ka wajen shi za ku zauna ku yi hira ta mutunci ya maka tambaya ka mishi tambaya ba girman kai ba reni ba cin mutunci ba hantara ba komai amma shi in ya tashi ba zai baka ba in ka tashi ba zai baka ba to saboda shinfidar fuska ta fita taburma haka Allah ta'ala kuma ya ce qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha hadha mutun ya zo shi ya doki wani abu ya baka amma kuma bayan ya zazzaje ka ya irme fuskar shi yayi kaza yayi kaza alkhairi da wanda yafi da alkhairi shine mutun ya zo ya saka fuskar shi ka zo gurin shi ya saka maka fuska ku yi hir da shi mai dadi amma kuma ya ga ya maka cewa baka hakuri yau din shi ma dai kawai kai hakuri yafi sama da wanda zai baka alheri amma kuma da ƙarshe ya ci mutuncin ka ya zage ka ya tozarta ka a cikin jama'a wa tibul kalam sannan kuma daddadan zance mutun yayi magana mai kyau wannan yazidu fil hifz yana karawa mutun hadda wa rizqi da kuma arziki saboda mazala ce wal kalimatu tayyibatu sadaqa kalma wanda take daddada da za ta fito daga bakin bawa na Allah zuwa ga dan uwan shi bawon Allah wanda ana rubuta mai ladan sarka cikin ta sannan kuma mazala ce la tahqiranna min al ma'ruf shay'an walau an tarka akhaka bi wajhin taliq kada ka rena alkhairin da zaka yi wa dan uwanka ko mun kankanta shi ko da ka hadu da dan uwanka ne da sakekkiyar huska wannan zaka samu lada mai girma na'am
wa ay al-hasan bin ali radiyallahu anhuma kansu da fina'i wa ghasalu al-ina'i majalabatu al-ghina wa qaw al-asbab al-jalibati ar-rizqi iqamatu as-salati bi ta'zimi wal khushu'i wa ta'dil al-arkani wa sa'iri wajibatiha wa sunaniha wa adabiha
na'am al-hasan da ali ibn abi talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa yace kansu da fina'i sharewa gida farfajar gida da manto mutun yana sharewa farfajar gidansa wa ghasulul ina'i da wankewa makayi ya ci tuwo a kwano ya wanke kwanan ya ci tuwo a tire ya wanke tiran ya sha shayi a cikin kayan shayi ya wanke shi wannan majalabatul gina suna janyowa wadata
na'am
suna janyowa wadata in ya zamanto mutun yana da kai tsafta
na'am
wa qawl asbabil jalibati lirizqi mafi karfin sabubban da suke janyowa arziki mafi karfi daga cikin sabubba waɗanda suke janyowa mutun ya samu arziki albarkal arzikin sa shine iqamatus salati bitta'zim mutun ya tsaya da sallah ya dinga bayar da sallah bitta'zimi da girmamawa wal khushu'i da tsoron Allah a cikin wannan sallar tashi wa ta'dilul arkani da daidaita gababuwan sa lokacin da yake cikin sallah din wasa'iri wajibati hawo sunani hawo adabiha da kula da sauran wajibabbu na sallah ya zo da su in bai iya karatun fatiha ba ya je wajen wani malami ya saka mai lokaci ya koyar da shi yanda ake iya karatun fatiha yanda ake iya karatun sura ya koyar da shi yanda ake tada ikama ya koyar da shi yanda ake daga hannu ya koyar da shi yanda ake ruku'u ya koyar da shi yanda ake dagowa daga ruku'u ya koyar da shi yanda ake sallah gabaki daya wa sunaniha da kuma sauran sunnoni na sallah wa adabiha da kuma mustahabbai na sallah wannan shine mafi karfi daga cikin sabubba wanda za su janyo wa mutun arziki amma in ya zamanto mutun yana ta fagamniya ya shiga can ya fada can ya tashi nan ya fada nan amma sai zamanto bai damu da harkar shi ta sallah ba bai damu da ibada shi ta sallah ba to din wadancan abubuwan da muka zana na baya ba za su janyo mai arziki ba kamar yadda sallah za ta janyo mai arziki
na'am
wa salatu dhuha fi dhalika ma'rufatun mashhuratun wa qira'atu suratul waqi'ati khususan bil layli wa qatan nawmi wa qira'atu suratul maliki wal muzammili wal layli idha yaghsha wa alam nashrah laka sadrak wa hudurul masjidi qabla al azani wal mudawamatu ala taharati
shikenan yace wa salatu dhuha fi dhalika ma'rufatun mashhura ayin sallata wallaha raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shida ko raka'a takwas ko sama da haka nan ma'rufatun wato fi dhalika cikin janyowa arziki ma'rufatun wato sananniya ce mashhuratun kuma abu ne wanda yake shahararre a wajen malamai wato dun wadansu magabata sun san cewa duk wanda yake salatu duha shi kuma Allah ta'ala zai isar mai da dukkan matsalar shi ta wannan yini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kai ubangiji ta'ala ya ce ya kai dan adam kai kokari kamar raka'a hudu a farkon yinin ka ne kuma zan maka maganin karshen shi inda za ka yi raka'a hudu salatu duha shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma zai maka maganin tun daga wannan lokacin haddari to rana yin tana fitowa misali karfe 6 da rabi to wajen karfe 6 da 50 ma zaka iya fara ta
daga
wannan lokacin zuwa minti 20 bayan ta fito da minti 20 ko da minti 15 da sauransu kamar yadda su a Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Allah ya ji kansu da rahama da wadansu daga cikin malamai suka fada shine daga rana ta dan daga kada tun daga wannan lokacin zaka yi salatul duha amma lokacin ta wanda yafi shine lokacin da rana ta kusa takewa tsakiya kamar da hadisin Zaid ibn Arqam yana cikin sahih Muslim ya tabbatar salatul awabina hina tarmadul fisal wa qira'atu suratul waqi'a da kuma karanta suratul waqi'a idza waqa'a kundin tarihi kenan kundin lagani wato inda mutum yana so ya samu arziki shine ya dinga karanta suratul waqi'a ya dinga karanta ta to wannan karanta suratul waqi'a ba hadisi wanda ya inganta daga Ma'ici alaihi salatu wassalam wanda yace tana janyowa wadata amma dai da yace daga cikin surori na alqur'ani wanda idan mutum ya karanta ta ya tawassuli da ita da niyyar Allah ta'ala ya bashi arziki Allah ta'ala zai bashi arziki saboda sura ce wanda take mai girma tana kunshe da labarai na alkiyama da yanda mutane za su kasance da kashe-kashe na mutane da kuma ni'imomi na aljanna da kuma wahalhaluna wuta Allah ta'ala ya kare mu daga ita da kuma yanda mutane suke shuka duniyar su anan da kuma yanda wato muhimmancin riko da alqur'ani da kuma muhimmancin don wata ni'ima da za ta zo mana mu san da cewa daga Allah subhanahu wata'ala ne kuma sai ta rife da yanda ta bude da shi mun gane da kyau khususan bil layl waqtan law musamman ba mutum ya dinga karanta suratul waqi'a da dare lokacin da zai yi barci idan mutum yana karantawa to shi kuma yanda ayoyin nan suke da dokan hankali wajen nagarta wajen za su ƙara wanke mai zuciya ayoyin alqur'ani suna wanke wa mutum zuciyar shi idan kana so ka samu nutsuwar zuciya shine ka dinga karanta su sai da mutu Allah ta'ala ya wanke shi daga talauci ya mai ado da wadata wa qira'atu suratul malik haka nan kuma karanta tabarakal ladhi bi yadihi almulku wannan shi ma yana janyowa talauci yana janyowa wadata yana korewa talauci wal muzammil haka karanta suratul muzammil ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila wallayli idha yaghsha da kuma suratul layli karanta ta shi ma yana janyowa arziki wa alam nashrah laka sadrak da kuma suratul sharhi alam nashrah laka sadrak wannan ita ma akwai wato lakaninnika a tattare da ita wanda wadansu ya tabbata daga magabata wa hudurul masjidi qabla al adhan sannan kuma zuwa masallaci kafin ladan yayi kiran sallah wannan shi ma yana daga cikin sabubba wanda suke janyowa wadata ga bawon Allah musulmi na'am wal mudawamatu ala qahara da kuma dawwama akan sarki ya zama to kowane lokaci kai in tafiya kake in aka maka magana kana da alwala in a zauna kake kana karatu kana da alwala in zaka kwanta ya zama to kai alwala ya zama to kowane lokaci kawai in dai ka shiga ban daji ka fito ba sai lokacin alwala ba ba sai lokacin sallah ba kawai zaka yi alwala to dawwama akan sarki yin haka nan din ba yana janyowa wato wadata wa ada'u sunnatul fajr
wal witri fil bayt wa alla yatakallama bi kalamin dunya ba'da al witri ba'da al witri
yace wa ada'u sunnatul fajr sannan kuma bada raka'atul fajr yin raka'atul fajr a cikin gida shi ma yana daya daga cikin sabubban da suke janyo wa mutum wadata wal witri da kuma haka nan yin witri a gida shi ma yana janyo wa mutum wadata ya shafa insa da witri saboda madalla ce ija'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha qubura ku sanya wadansu daga cikin sallolinku ku dinga yin su a cikin gidajenku kada ku riki gidajenku a matsayin makabarta ku riki wato gidajenku gurare ne na raya su da ibada cikin dare wa Allah ya takallama bi kalamin dunya ba'da al-witr sannan kuma kada yayi surutu na duniya bayan yayi witri idan yin bayan mutun ya gama witri kuma kada ya dauki wata hira ta duniya yayi ta bayan shi bayan wutiri ana so idan mutum ya gama shafa'i da wutiri ya abinda ake so shine in karatu zai yi na alqur'ani ya karatu na alqur'ani in nazari zai yi na hadisi ya yi nazari na hadisi amma dai ya dako ya fito fada da shi da abokan shi su yi ta surutu wannan bai dace ba na'am
wala yukthiru mujalasatan nisa'i illa 'inda al-hajati wa alla yatakallama bi kalami laghwin ghairi mufin li dinihi wa dunyahu qila man ishtaghala bima la ya'nihi yafutuhu ma ya'nihi
to shikenan sai mu kana nan kin wala yukthira mujalasatan nisa'i sannan kuma kada mutum ya yawaita zama a fadar mata, ya dan daudu ya ce mata ka zauna, kada mutum ya cika zama da mata. Ba mata ba ana nufin matar auren ka ba, ana nufin kawai mutum akwai daga cikin maza wanda za ka ga cewa shi kawai fadar mata a dandali inda mata suke haduwa su sha hira, kawai sai ya zo da kujerar shi ya zauna shi ma su ce ya ce, to kada ya cika zama a cikin wannan gurin. Indai kana so ka tsira da mutuncinka, kada ka zauna a fadar mata. Mata ba su yi sha'aninsu illa inda alhaja, sai dai in bukata ce ta kai ka zuwa ka zauna tare da mata din, irin ya zama to za ka musu lakca, za ka karantar da su, malami ne na islamiya zai karantar da mata ko irin makarantu dai, wannan dai a irin birane wanda za mu yi ta gani, inda aka ci gaba ana samun makarantu na matan aure wanda za ga malami ya zo shi ya karantar da su addini, ya karantar da su yadda za su bauta wa Allah, Allah ta'ala ya mishi ibadarsu. To wannan bukata ce ta bayar zuwa ga haka, to wannan babu laifi mutum ya zauna irin wannan yanayin. Wa Allah ya takallama bi kalami lahuyin, sannan kuma kada ya dinga zance da zance wanda yake yashashe, kada ya dinga surutu wanda yake na banza, wanda ghairi mufidin li dinihi wa dunyahu, ba zai janyo mai amfani ba ga dininsa da kuma duniyarsa, wanda ba zai fa'idantar da komai ba bangaren addinin shi, haka ba zai amfana mai komai ba bangaren duniyarsa. Dila aka ce manishtaghala bima la ya'nihi, dukkan wanda ya shagaltu da abin da bai shafe shi ba, abin da bai dame sa ba, ya futuhu ma ya'nihi, to abin da ya dame shi ya shafe shi zai kuce mishi. Duk wanda ya sa kanshi inda ba a neme shi ba, to shi kuma gurin da ya dace a cikin ya tafi kuma zai kuce mishi. Saboda duk lokacin da ya zama to ka shiga hirar da ba taka ba, to akwai abin da ya dace kai wanda kai baka yi shi ba, shurudin nan da za ka yi shi ne ya fi dacewa kai, to sai ya zama to ka shiga hirar da ba taka ba, ka shiga mun doka ba ta fidda barawo guzuru tsoma, wannan sai ya janyo maka wanda suke hirar in ka sa baki su ce da kai miki, idan ga mun ka za ka shiga cikin zance mu kai da san shiga zance da sauransu, za a kwale ka kuma bayan da kai ya sai mu kwana nan. Wa bi hadal qadar kifaya, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.